Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Baba Yakub makirin ya tare da Ibrahim Ka Almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsi na yau Litinin 13 ga watan Maris shekarar 2023. A cikin shirin mu za mu kawo muku tarihin jihar Niger a siyasance, a yayin da zabukan gwamnati da ɗan majalisar jiha ke karatowa. Muna kuma dauke da shirin zauren matasa da Nasiru Adamu Ali Kaya zai gabatar. Akwai kuma sharhin jaridun Najeriya da Babangida Jibrin ya shirya mana. Amma yanzu sai a gyara zama don shin kashin farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Ga labaran. Da alamar Russia ta gamu da turjiya a kokarinta na kwace birnin Bakhmut na gabashin Ukraine, a cewar wata mashahuriyar majiya wadda ta yi nazarin fafatawar da aka fi daukar lokaci ana yi a yakin Ukraine. Cibiyar nazarin yaƙe-yaƙe da ke Washington ta ce hasali ma babu wani tabbaci cewa Russia ta samu dannawa gaba a Bakhmut. Sojojin Russia da wasu bataliyoyi daga kamfanin mayakan nan na Wagner mai alaka da fadar gwamnatin Russia ta Kremlin sun yi ta kai hare-hare daga ƙasa kan birnin. To amma babu wata shaidar cewa sun iya cimma wata nasara, a cewar cibiyar ta SIW. Mutumin da ya kirkiro kamfanin mayakan na Wagner, Yevgeny Prigozhin, ya faɗi a wani sako ta ko na Telegram jiya Lahadi cewa halin da ake ciki a Bakhmut a tabakinsa mawuyaci ne, mai cike da matukar wahala, ta yadda ma abokan gaba ke yakin kare wani ko da mita guda ne. Mutane 30 sun mutu, an kuma samu ceto 17 jiya Lahadi a tekun Bahar Rum bayan da jirgin ruwan da suka gudo daga Libya a ciki ya tantsire saboda rashin kyan yanayi, a cewar dogarawan tsaron gabar Italiya. An yi ta gudanar da ayyukan ceto tare da taimakon jiragen ruwa na 'yan kasuwa da kuma taimakon jiragen sama na hukumar kula da kan iyakoki ta kungiyar tarayyar Turai EU Frontex, a yayin da kuma wasu karin jiragen ruwa biyu na 'yan kasuwa suka nufi wajen, a cewar dogarawan tsaron gabar a wani bayani. Da safiyar jiya Lahadi, wata kungiyar jin kai ta Bahar Rum ta aika da sakon Twitter mai cewa bisa ga wasu majiyoyi da dama, jirgin ruwan wanda ke kan hanyarsa ta zuwa Italiya ya tantsire a tazarar kilomita 177 arewa maso yammacin birnin Benghazi. Koriya ta Arewa ta cilla wasu abin da aka kira tsararrun makamai masu linzami guda biyu daga wani jirgin karkashin ruwa a wajejen gabar gabashin kasar, a cewar kafafen yada labaran gwamnati a yau din da Litini, kwana guda kawai bayan da Koriya ta Arewar ta yi gargadi kan abin da ta kira yuwar wani gagarumin martani kan atisayen sojin da ake tsakanin Amurka da Koriya ta Kudu wanda aka fara wannan makon. Kamfanin dillancin labarai na gwamnatin Koriya ta Arewar ya ce cilla makaman da aka yi da safiyar jiya Lahadi ya nuna yadda Koriya ta Arewa ke iya maida martani daga gagarumin karfi kan Amurka mai danniya da kuma 'yan koranta sojojin Koriya ta Kudu. Makaman sun yi tafiyar kilomita 1,500 a sama, inda suka yi minti 125, a cewar kafar labaran ta KCNA. Ta ce an kaddamar da makaman ne daga jirgin karkashin ruwa mai lakabin Bardin ranar 24 ga watan Agusta, inda a baya aka kaddamar da makamai masu linzami samfurin ballistic.
An jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma yanzu bari mu je ga rahotonmu na musamman akan siyasar Najeriya daga matakin jihohi. A daidai lokacin da ake shirin gudanar da zaben gwamnati da ɗan majalisar jiha, a yau za mu duba jihar Niger da ke arewa maso tsakiyar Najeriya. Ga rahoton da Mustapha Nasir Batsari ya haɗo mana.
Kalaka kabar kuka a kuri'ar kai cinka ka rike makamanka ita za ta cece ka
talaka ka bar kuka
kure jahar Niger dake arewa maso tsakiyar Nigeria da aka kirkiro a shekara 1976 da bayanai suka nuna cewa yanzu haka tana da yawan mutane kimanin miliyan 5 haka zalika jahar Niger tana sahun gaba a jihohin Nigeria masu yawan fadin kasa da kuma Allah ya hore mata albarkatu ta fuskar noma da kiyo sannan ta shahara ta fuskar mulki a bangarori daban-daban domin kuwa a yanzu haka tsaffin shugabannin kasar da suka mulki Najeriya a cikin kakin soja dukkaninsu ƴan asalin jahar Niger ne a yanzu dai a iya cewa an dau harama kama daga bangaren ƴan siyasa dake ci gaba da yakin neman zabi har ma da al'ummar gari kowa na cike da dokin ganin an gudanar da zaben cikin lafiya da kwanciyar hankali
sunana Isa Umar nan garin Mina ina fatan Allah ya sa ayi wannan zaben lafiya kuma Allah ya zamanar da kasar mu lafiya shine fatana
na'am kaman kun shirya yin zaben za ku je ku
eh za mu je mu zabe insha Allah za mu je mu zaba sosai sosai kuwa
sunana Nasir Muhammad Atayuru daga Niger State Kwantagoro local government to hafa sai dai zabe kan akwai gwagwarmaya sosai saboda daga dukkan alama duka jami'an suna shiri akan wannan babban zabe mai zuwa
Nura Muhammad fatan da nake yi da ƴan uwana matasa don Allah ku da hankali ku je da tadda rigiman da mutum bai san kanta ba bai san mafarinta ba
sura Alhaji Abdullahi Ibrahim wanda aka yi sani da suna Buzi amma ni tunane na 2023 za a yi zaben da ba a taba yi ba saboda me lokaci ne na duk abin da ake hasashe ta wuce sanin dan Najeriya tunna har zuwa yau ba wanda bai dandana koda shi ba
to duk da wannan fata dai da al'ummar jahar ke yi a bangare guda jahar na fuskantar kalubale irin na rashin tsaro Malam Usman Erana wani mazaunin yankin Shiroro ne mai daya daga cikin madatsun ruwa dake da tashar samar da lantarki a Najeriya ya ce a halin da ake ciki yanzu matsalar rashin tsaro ce ta addabe su shi yasa ma ba sa dokin zuwan babban zaben na Najeriya
ko ba wani magana abin da ya shafi wannan wani zabe a nan yankin akan da Allah da yayin wanda ya fadi cewa akwai wani tunanin zabe a nan ina ganin kamar yayau da kan shi muna da kananan mazabun councilori guda 8 ne a nan amma a yanzu inda kawai za a iya shiga a nan yankin shi da irana
to hukumomi a matakai daban-daban dai sun ce suna daukar matakin shawo kan matsalar rashin tsaron tene dai jam'iyyun siyasa musamman ma na adawa suka yi kashedi musamman ga jam'iyya mai mulki akan karta yi amfani da wuraren da ake fama da matsalar rashin tsaron domin tafka magudi Alhaji Hamidu Kadi Kuta shine babban daraktan yakin neman zabi na dan takarar kujerar gwamna a jam'iyyar ta PDP Alhaji Liman Kantigi
to muna so mu tabbatar ma jama'a cewa zamu duba mu tabbatar ba ai ciwa-ciwa a wannan wuraren ba to duk wanda kake fadin nan ba mutane kosan rabin hayi na shiruru ba mutane
to ita ma dai jam'iyyar mai mulki wato APC ta ce tabbas akwai matsalar rashin tsaron amma lamarin ya zama gama gari inji sakataren tsare-tsare na jam'iyyar APC a jihar Niger Alhaji Mukari Jau
matsalar tsaro duk duniya ne ai ba Najeriya kawai bane ko kuma ba ni zaɓe bane
jam'iyyar adawa na cewa ba a gani a ƙasa ba saboda haka suna dabda ma an shiga gwamnatin nan idan an yi zaɓe
to ai kalamai nasu ne kamar su suna ganin za su an samu kuma muna ganin zamu ƙara
sunana Malam Umma Kolo mai ba gwamna shawara bisa hakan siyasa da tsare-tsare za mu yi zaɓe cikin lumana da idan Allah
a jihar Niger dai akwai wasu ƴan takara da ke neman mukamin kujerar gwamna da wasu jam'iyyun siyasar suka tsaida da suka hada da NNPP mai kayan marmari da Labour Party da YPP ta matasa har ma da jam'iyyar Abga wadda aka samu mace Tilo ke yi mata takarar kujerar gwamna a jihar Niger Mustapha Nasiru Basari murya Amurka daga Mina a Nigeria
Madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye yanzu ko ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya
To baba, kungiyar ISIS ta yi ikirarin cewa ita ta kai wani harin bom jiya Lahadi wanda ya yi sanadin mutuwar wani mai gadi tare da raunata wasu yan jarida da yara a birnin Mazar Sharif dake arewacin Afghanistan a wannan makon. Harin bom din wanda aka kai shekarun jiya Asabar ya faru ne yayin wata hidima ta karrama wasu yan jaridar Afghanistan. Kuma ya zo ne kwanaki biyu bayan wani dan kunar bakin waki ya hallaka gwamnan Lardin Balk mai ra'ayin Taliban, harin da shi ma dai ISIS ta yi ikirarin kaiwa. Mayakan ISIS sun kai harin ne kan yan jarida ta wajen dana wani kunshi makale da bom a wurin wannan hidimar wadda aka yi a wani dandalin raya al'adu da ke Mazar Sharif headquarters Lardin Balk, a cewar ISIS a wani bayanin da ta yi a shakun yanar sadarwar kafar labaranta ta Amak. A cewar bayanin na ISIS, harin ya auku ne wani gangami wanda aka yi a wani dandali na yan Shi'a don karrama wasu yan jarida da dama waɗanda ke aiki da cibiyoyin da ke taka rawa a yakin da ake yi da ISIS. A ƙarshe, wasu makamai masu linzami da Isra'ila ta auna kan wani birni a yammacin Siriya jiya Lahadi sun raunata sojojin Siriya uku a cewar kafar labarai ta gwamnatin Siriya. Kafar dillancin labarai ta gwamnatin Siriya ɗin sana wadda ta kalato daga wata majiyar soji ta ce an cillo makamai masu linzamin ne kan Masyaf da ke lardin Hama da Almuru. Sashin kare tsaron sararin saman Siriya ya kakkabo da dama daga cikin makaman. Kafar labaran ta gwamnatin Siriya dai bata bada labarin mace-mace ba. To sai dai kungiyar adawa mai bibiyar yaki wadda ke da mazauni a Burtaniya mai suna kungiyar sa ido kan batutuwan yancin dan adam a Siriya ta ce harin ya dare kan wani rumbun makamai na mayaka masu samun goyon bayan Iran, inda ya yi sanadin mutuwar sojoji uku ba tare da yin cikakken bayanin bangaren da sojojin suka fito ba.
A gaida Ibrahim Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu ko kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifan. Da fatan an shakata da wannan wakar. Yanzu kuma ga Nasiru Adamu Ali Kaya da shirinmu na gaba.
Zauren matasa.
Masu sauraro, barkanmu da dawowa sabon shirin Zauren Matasa na VOA da ke tabo abubuwan da ke cewa matasan tuwa a ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Sabon shirin Zauren Matasa na VOA ya sauka a garin Nima da ke yankin babban birnin ƙasar Ghana, wato Accra. Wakilin muryar Amurka Ridwan Muktar Abbas ya tara matasa ya zanta da su don tattaunawa kan kalubalen da ke fuskantar matasa a garin. Ni Madima tattara ce ta kabilu daban-daban na Afirka, don haka ya nuna jama'a daga bangarori daban-daban na zaune tare da juna a wannan yanki na Nima. Farko Ridwan, gabatar mana matasa a zauren mana.
A nan high table mun tattara shugabanni na matasa, Sarki Mustapha Sawaba wanda shine PRO na Concern Youth na Nima, sai kuma Hajiya matan sarki wacce ke jagoran bangaren mata. Muna kuma tare da jami'i na gwamnati wanda lawyer ne na babban limamin kasa wanda kuma ke cikin gidauniyan nan na National Mosque Foundation dake Akanda nan Accra, lawyer Saidu. Jama'a, muna yi muku barhaba da zuwa wannan shiri na zauren matasa.
Mun gode Ridwan. Matasa ke tsaye, ku biyo ni mu shiga zauren.
Sunana Abdulsalam, kowa ya san da Bala Ali Motors daga nan Nima. To ni magana nake da shi kawai ne, abinda da mu samu ai muna iso ni mai ci gaba. Farko mun fara da stitching da ke da Fida Road na duka ba gyara ba, kuma matan da suka sa kasuwa kan stitching nan, mu duka mun san kamar stitching nan ai malori ne, amma matan mu sun doki stitching kuma da shi kasuwa, wannan kuma muna so a taimake mu mu yi mu cire su kan wannan stitching. Oso stitching ya kwanta iso buge-buge lori da ke buga mutane nan wannan ikat, domin sakaran jin gano lori ya buga wani yaro bai yi ba, domin matan nan ne suka sa kasuwan nan, muka kore su she su komo, muka kore su she su komo. Isa yanzu abin da muke ba mu da assemblyman mu yi guda, yanzu da mun fara aiki tare, kuma ina roƙon Allah ya continue haka nan, mu yi guda mu yi mu kore su duka kan stitching nan, domin ka zo ni mada baka kaje ko ina saboda traffic, amma yanzu albarkacin concern yayi gwamma, isa mu namu ne kawai ne a muna kokari a taimake mu mu gyara garin mu, domin kaje bola na ko ina duka mu ruka ciwo muke sa kan mu, ba muna yi saboda mu bano, saboda yaran da muka haifa da wanda su ma da su haifa mun suka zo komai musu sauki, isa taimakon mu muke so ai muna kenan.
Sunana Fuad Yusuf Nima. Gaskiya cikin abubuwan da ka fada, karancin ruwa na damu mu sosai Nima, ba mu samu ruwa yanda ya kamata ko kadan, domin a cikin wata mukan samu ruwa akalla so biyu, wannan kuma cikin dare ba kowa ke samun ba, a month muna samu ruwa so biyu, bai dace ba. Sa'annan anyoyin mu Nima kamar yanda dan wane fadi Nima, yau ba wani anyan da zaka bi da mota, wallahi ka fita da kwanciyar hankali, anyoyin duka sun kare, ruwa ya wuce da duka, babu wani anyan kirki cikin Nima. Atama Nima aiwe ma da muke fariya da shi, muke so mu cire mutane kai Nima aiwe da kanshi da ka kai wurin overhead nan, yayi ma kaman wani kauye ka shiga, duk ba kyau, kuma mutane sun koma sun ci sun occupy anyan nan, inda ya kamata mota ya bi da mutum ya bi ba bambanci, babu anya, yasa muna neman a sa mana hannu sosai, domin mu ma mun zo ne da mu bada gudunmuwan mu na ƴaƴan unguwa, ba mun zo neman wani biya ko wani amfani ba, yanda za a yi garin mu ya ci gaba, wannan mugun sunan da aka san mu da Nima muna so mu canja shi ne, amma in ba da taimakon shugabannin mu ba da sarakan mu, balle sarakan mu wallahi suke ci mana tuwo a kwarya, domin yau kowane gari za ka kafin a zo a yi mulkin nasara ta gargajiya ne, isa yau nasara bai da wani anyan da zai zo ya gwada karfinsa ba, she ya bi kan sarakan gargajiyan ba, she an yi zauna an yi shawara da su, amma namu ba mu taba kai musu kuka game da cin gaban Nima, muka ga sun fito muna da wani martani mai amfani ba, kullun dai ku dakanta bayan dakantawa ba mu taba gan wani sakamakon kirki ba, yasa muna neman sakiya.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ni ne naku Alhaji Nazar, batun wurin buga bolin. Gaskiya Nima muna da wurin buga ball first shine nan gangara na Nima roundabout Ngozi Park, Nima duka da New Town duka muna ci amfani wurin, even man lokaci sallah kai kamar idi akan ganga wurin muke sallah, Nima New Town kowana ci amfani wannan wuri, damu jino wanzan duki wurin shi hospital fine shaka ba mu wuri daga Kakudi, muna manage muna buga ball wurin kadan aka ce wo za zo a gyara muna shi, muna shi yake kyau, amma muna shi yake kyau unguwar da yawa even ya sunan garin ga angon an karawan ga bukum kenan ai musu nasu ibata aka kuma ga gyara musu amma mu ni mari yau kaman 3 years ko 4 years kenan za mu na fa kari yanzu ba kari ba mu yi magana te mu kai complete mun bi manya te mun gaji sarakai mu mu musu magana te yanda za ya gyara mu na park mu ma yaran mu yanzu an ganga tunda aka close park yaran wasu sun zama kobololi wasu sun bubba battle life su isa muna magana don Allah manya mu su sa baki cikin gyara mu na park mu yaran mu kuma su samu wurin wasa a fabi mu yo Allah duba mu na yaran mu samu wurin wasa
assalamu alaikum ni ne Muhammad Awal Big Fish ni ma ra'ayi ne kadan nike da shi game da yan siyasa mu na Nima da mun ka zabe su ba su da kishin Nima don ungwanni da yawa yan siyasa sun yi kokari sun gyara ungwannin kaman unguwa da nike yanzu Central Ayawa su Newtown Harry Kote ya gwada example don alkawali ne yayi ma Alhaji da wannan unguwa yayi kokari ya gyara duka unguwan to Nima yan siyasa mu MP mu da MCE mu ba su da kishin Nima ne ko yaya ne shi yasa da ina so Nima a zo together in dai za zabi MP na Nima MC na Nima ayi kokari a samu dan Nima da ke da kishin Nima a zabe shi a bashi wannan wuri yazo yayi ma Nima kokari ababa da muke so duka na imani shi kuma tunda alkawali ne yayi mu na shi insha Allah
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana Abdul Kadir Idris popular name as Junior Kada abin da ke cikin ni Nima nawa contribution kan wanga maganan da muke kai ni as concerning Nima Citizen Foundation group da manyan mu suka form kenan mu ma matasan Nima muka ce dunda di sun zo suna neman su jara community mu ni mun mara musu baya isa maganan da ni nake da shi ni game da siyasa su zo su mara mu na baya ba mun zo mu bata aikin wani bane mun zo jaran ne mun zo muna neman yanda za a yi community nan yayi kyau saboda generation da ke zuwa bayan mu su ma su samu mazauni mai kyau isa concerning Nima Citizen Foundation na matakin shi duka kenan bai zo ya kawo damuwa cikin Nima ba isa magana Nima nake da shi da dan kenan
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sunana Abdurrashid Abdurrahman Nima yaro Nima ne Nima kaife ne na tashi Nima still ina Nima ina ga na gan kan platform kaman da yi minti yau da zama a tattauna batun Nima shi ina an kaman to Nima na guduru aiki isu nzo Nima yanzu fadi wani abu da mu yare ne amma an fadi mu fadi aka ci hankalin batun kaman unguwa na video land wurin masallacin Alhaji Noga ka kama wurin nan duka zuwa kamar da aka fita chapter 0 duka wallahi haka da ringuwan nan ba kyau ko kankani from wurin ne wuce ta Michigan duka ba kyau ina bani mamaki ko manya ba su bi wurin nan ne ko MP bai bi wurin nan ne ko assemblyman bai bi wurin nan ne ko unit committee nan ba su gani ne ban sani ba isa ko mu ba mu ta temple Nima ne mun kama ta kandan mun wai so mu san kandan muna face kandan aiwe isa an gance muna kanda muke she mu san kamar muna cikin kanda amma an dai cikin Nima muke dai yafi an ga wurin nan kuma last kuma mun kira aka ce ba ya da demonstration da komi Aja Salma ta ce ya samu kuri ba ya shi haka nan sun zo su yi so a ba su lokaci to lokacin nan ne ba mu san ba yau ni lokacin nan ko gobe ko bayan ranmu ni ko dai shi ai duniya sabo kuma ni lokacin nan shi ne ba mu sani ba
Masu sauraro, a nan zamu dakatar da shirin wannan mako makon gobe in Allah ya kai mu zamu dora daga inda muka tsaya a madadin matasan Nima da ke yankin babban birnin kasar Ghana wato Accra da kuma wakilinmu Ridwan Muftar Abbas da muryar Amurka da ta dauki nauyin kawo muku shirin ni Nasiru Adamu Elikaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai Allah ya kai mu wani makon wassalamu alaikum
Allah ya gaida Nasiru Adamu Elikaya da tawagarsa kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga baban gida Jibrin da sharhin jaridun Najeriya
Zan fara shahin jaridun ne da jaridar da banga daya daga cikin manyan labaran ta na cewa shugaban hukumar zaben Najeriya Professor Mahmud Yakubu ya shawarci ƴan jam'iyyar PDP da su guji bata masa suna a kafafen yaɗa labarai ko kuma ya dauki matakin shigar da ƙara akan su babban sakataren shugaban hukumar zaben Mr. Rotimi Oyekami shine ya bayyana hakan a wata sanarwa da ya fitar bayan da dan takarar neman shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP ya yi da wata wasiƙa ga shugaban hukumar zaben inda yake bukatan da ya sauka daga kan mukaminsa bisa zargin cewa ya taimaka wajen tauka magudi a zaben shugaban kasar da ya gabata. Sai kuma jaridar Tribune ta rubuto malaman kwalejojin kimiyya da fasaha a Najeriya na kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya hanzarta sa hannu a dokar da ke kawo karshen nuna bambanci a tsakanin masu rike da digiri da kuma takardar shaidar HND a Najeriya. Shugaban kungiyar malaman kwalejojin kimiyya da fasaha a Najeriya Dr. Anderson Ezebe shine ya yi wannan kiran a hira da yi ta musamman da jaridar ta Tribune inda yake kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya tabbatar ya sa hannu akan wannan doka. Sai kuma jaridar Premium Times da ake bugawa ta yanar gizo daya daga cikin manyan labaran ta cewa yanzu haka manyan makarantu na tarayyar Najeriya sun kara daga ranakun koma karatu sakamakon dage ranakun zabe da hukumar zaben Najeriya ta yi. Alade an shirya cewa Asabar dinnan da ya gabata 11 ga wata ne za a gudanar da zaben gwamnoni da majalisan jihohi, inda yanzu kuma hukumar zaben Najeriya ta maida zaben zuwa 14 ga watan Maris wato ranar Asabar mai zuwa. Sai kuma jaridar The Punch daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka wata babbar kotu a jihar Bauchi ta dore wasu jigajigan ƴaƴan jam'iyyar PDP a jihar ta Bauchi dangane da zargin da ake musu na yunkurin tafka magudi a zaben 2015. Alkali Hassan Dukku na kotun tarayya da ke Bauchi shine yankewa ƴaƴan jam'iyyar ta PDP ɗaurin shekaru biyu a gidan yari sakamakon karar da hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta EFCC ta shigar a gaban kotu da take zargin mutanen biyu da yin sama da fadi da naira miliyan 142. Ita kuwa jaridar Daily Post ta bayyana cewa yanzu haka ƴan kasuwa a jihar Kogi na karɓar tsadar kuɗi tare da sabbin kuɗi. Binciken da jaridar ta gudanar a Lokoja ya nuna cewa dai ƴan kasuwan suna karɓar sabbin kuɗin ne da kuma tsaffi na 500 da kuma 1,000 sakamakon rashin ciniki da kuma barazanar da gwamnan jihar Kogi ya yi cewa akai rahoton duk wani ɗan kasuwa ko ma'aikata da take karɓar tsaffin kuɗin kamar yadda kotun kolin Najeriya ta ba da umarni a yi. Ƙarshen sharhin jaridun kenan, a huta lafiya.
Toma da Allah a gaishe ka da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To a takaicen da alamar Rasha ta gamu da turjiya a kokarin da take yi na kwace birnin Bakhmut na gabashin Ukraine a cewar wata mashahuriyar majiya wadda ta yi nazarin fafatawar da aka fi daukar lokaci ana yi a yakin Ukraine. Cibiyar nazarin yaƙe-yaƙe da ke Washington ta ce hasali ma babu wani tabbaci cewa Rasha ta samu dannawa gaba a Bakhmut. Sojojin Rasha da wasu bataliyoyi daga kamfanin mayakan nan na Wagner mai alaka da fadar gwamnatin Rasha ta Kremlin sun yi ta kai hare-hare daga ƙasa kan birnin. To amma babu wata shaidar cewa sun iya cimma wata nasara a cewar cibiyar ta ISW. Mutane 30 sun ɓace an kuma samu ceto 17 jiya Lahadi a tekun Bahar Rum bayan da jirgin ruwan da suka gudu daga Libya a ciki ya tuntsire saboda rashin kyan yanayi a cewar dogarawan tsaron gabar Italiya. An yi ta gudanar da ayyukan ceto tare da taimakon jiragen ruwa na 'yan kasuwa da kuma taimakon jiragen sama na hukumar kula da kan iyakoki ta kungiyar tarayyar Turai Frontex. Koriya ta Arewa ta cilla wasu abinda aka kira tsararrun makamai masu linzami guda biyu daga wani jirgin ƙarƙashin ruwa a wajejin gabar gabashin ƙasar. To ban sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma idan Allah ya kai mu a shirinmu na la'asariya za a yi wasu abokan aikinmu ɗauke da wani shirin. Yanzu amaladin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abu da ya shirya ya ba da umarni. Dama injiniyanmu na wannan hantsin Mr. Carl Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fata alkhairi. Wassalamu.